بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar bai haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Alhamis 16 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan Maris 2026 miladiya wannan majalisi namu a daidai wannan lokaci daidai wannan wata mai alfarma da muka saba muna gabatar tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna da cikin suratul Baqara a aya ta 90 insha Allah za ku ci gaba amma gabanin nan za mu amsa tambaya daya tambaya shine ita ce akan je mun kawo aya innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyadhuqul adha Allah ta'ala yana ba da labarin cewa kafirai wanda suka kafirce mu ayoyin sa ubangiji ne san ya sa cikin wuta duk lokacin da jikinsu ya nune sai a canza musu wani jikin saboda su cika waɗannan azaba to tambayar shi ne wannan azaba haddan muwahhidun wato masu tauhidi wanda suka yi zunubi suka shiga wuta haka ubangiji zai dinga danna musu wannan azaban duk yayin da suka nune ubangiji kuma zai ƙara canza musu jiki ya canza musu jiki sai su samu wannan azaban ko kuwa wani ya alaka ne da kafirai kawai to al-ashbah abinda yafi kama da siyakin ayoyin Qur'ani ita wannan azaba ita wannan nau'i ta azaba tana da alaka ce kawai da kafirai ba ta alaka ne da su wanda suke sun hada kalin tauhidi da kuma aiki na wanda ba na daidai ba in ka duba siyakin ayan haka zaka gani ubangiji tun farkon ayan tun farkon gabanin wannan shafi ma ya fara magana akan shirka ne inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika bayan nan sai ya ci gaba alamta lil ladina utu nasiba min al kitabi yud'auna nasib yu'minu bil jibti wa taghut wa yaqul ladina kafaru haula'i ahadun min ladina amanu sabila bayan nan bangiji da ya ci gaba sil ya ci gaba da magana kan kafirai din siyakin kafirai ne in ka duba faqad atayna ala ibrahim al kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima faminhum man amana wa minhum man sadda'a wannan kaga ana magana wanda wani ya yi imani wani ya yaki imani to daidai wannan gaban ne ubangiji da ya magana cewa wa kafa bi jahannama sa'ira sai ya ce innal ladina kafaru bi ayatina to wannan kaga ana magana kafirai ne to yana gamawa kuma sai ya kalubalanci wannan ayan da ake magana kan kafirai da kuma ayan da suke su mu'minai ne cewa wato wal ladina amanu wa amilus salihati sanadkhilukum jannatin tajri tahta al anhar khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nadkhiluhum jannatan dhalila to wannan kaga duka ana magana kan mumune da wanda ba mumune ba kafirai da mumune to sai dai har ila yau dai irin wat ila yau wannan ayoyi a wurin san malamin suke halatta wato a karanta ba ta musulmi mai sabo saboda shi ma ana mishi tsoro musulmi mai sabo ana mishi tsoro shi ma saboda in ya zama wato wannan zulumin da yake ya halatta ko yana mai shi kamar wani sharuwa ya kuma yana cewa sharuwa ba laifi ba misali to in ya koma haka yake mu'amalar da wanda zalibai kaga shi ma to yanzu ya zai zama shi da kafiran da ya suke shi ma yanzu ya fita musulunci shi yasa duk ayoyin wa'idi ake karantawa banda wannan akwai wasu ɗan bayanai da za mu ƙara yi a daidai fadan Allah ta'ala dai wal kafin azabun muhin je lokaci bai babu ba shi insha Allah shi ma zai ƙara bayani a fayyace bayani kan wannan tambaya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا جاءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
الله تعالى ينا تجيب هذا الكلام من تعالى wato miyagun ɗabi'u na Yahudawa da yanda suke nuna kunnen ƙashi ga duk annabawan da ya aiko yayi magana akan wato Qur'ani ya zo musu manzon Allah ya zo musu annabin ƙarshen zamani wanda daga shi babu wani annabi amma da suka dinga ƙaryata shi suka ce su ba su je da shi ba shi Allah ta'ala yake cewa bi istamashtaraw bihi anfusakum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi yace tare da abin da suka sai da kawunan su da shi cewa wannan kafirci da suka yi suka kafirce mu abin da ubangiji saukar saboda tsabar hasadan ubangiji ya saukar da falalansa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka wata cicciba ma kansu fushi akan fushi walil kafirina azabun muhin lallai kafirai dai suna da azaba maulakanciya wa idza qila lahum daga cin dabi'an su shine idan aka ce musu aminu ku yi imani bima anzalallahu da abinda ubangiji ya saukar wannan qur'ani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu za mu imani da abinda aka riga aka sauka mana gabanin wannan qur'ani wa yakfuruna bima wara'ahu amma suna kafirce ma duk wani abinda ya zo bayan wannan qur'ani bayan wannan at-taura ba su imani da injila ko at-taura ba wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu al-hali shi qur'anin gaske ne a halin kasancewar shi kuma yana gaskata abin da ke tare da sunan at-taura qul to mi ku tambaye su falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin inda kace ku imanin taku imani naku imani ne nagari to me yasa ku kasance a baya can kuke kashe annabawan Allah a baya in daga cikin mu'minai ne wala qad ja'akum Musa bil bayyinati hakika annabi Musa ai ya zo muku da wato bayyanannun ayoyi shi kansa mai makon ku imani da shi sun mattakaftumul ijla min ba'dihi sai gashi bayan ya bar ku ya je miƙatin ubangiji sai ku karki dan madaki wa antum zalimun a halin kasancewar ku azzalimai a wannan lokaci wa yadh akhadna mithaqakum kuma ka tuna musu lokacin da muka rike alƙawarin ku wa rafa'na fawqakum at-tura muka sanya wato dutsen tsoro yana wato saman ku ko dai ku imani ku kuma ya rufe muku kudu ma atainakum biquwwatin wasma'u aka gaya muku cewa ku riga abinda ubangiji ya baku abinda muka baku na shari'o'i da gaske wasma'u kuma wato ku saurara qalu sai suka ce sami'na wa asaina mun ji amma ba mun saba kuwa wa ushribu fi qulubihimul ijla aka sanya musu san wato botan dan maraki a cikin zuciyarsu bi kufrihim saboda tsaba kafircinsu qul bi sama ya'murukum bihi imanukum ka ce musu tar da abinda imani nan naku da kuke da'awa yake umurtan ku da shi in kuntum mu'minin in ku dai da matan wato ku in kun imani a jiya muna zaban walil kafiri da azabun muhin kafirin suna da azaba maulakanciya muka faɗi wato yanayin wulakanci da duk wani wanda ya tsinci kanshi a wuta zai iya fuskanta na wato azaba na wato tufa da za a sanya mishi na wuta dalma da za a sanya mishi wuzuwan zafi da za a dinga wato sa masa yadda za a dinga ƙona fuskansa da kuma yanda duk yayin da wato jikinsa ya nune za a mai da mishi wani sabon jiki wanda har zai sanya wanda suka tsinci kansu a wuta su nemi mai tsaron wuta shugaba wanda yake tsaron wuta wanda ake kira shi malik sai ba kalu ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun za su wato roƙe maliku cewa da Allah zai roƙa musu cewa a ubangiji dai ya musu alfarma su mutu mutuwar ta musu alkhairi maliku zai ce musu innakum makithun kaga shi ma wannan wulakanci ne wato ake ubangiji ya sa wutar ta wulakanta su malik anan abinda zai gaya musu shine su ci gaba da roƙon ubangiji shi ba abinda zai faɗa ko za ku ta zama ne haka ubangiji ya hukunta to daga baya sai su yi jara'a sai su yi wato karfin hali su roƙi ubangiji su ce qalu rabbana kadabat alaina shiqwatuna ya ubangiji tsiyacewar mu ne ta ja mana da muka tsinci kanmu a cikin wuta idan wato aka mana alfarma cewa mu koma duniya to shikenan mu koma ba za mu sake yin wannan mummunan laifin ba to ubangiji ayi da dama yana cewa in ma an maida su la adu liman huwa an za su sake mai mutu a wannan laifin ne saboda duk wanda kaga ya mutu da shirka ya mutu yana kafirci to ko da ya tsinci kanshi a lahira wato bayan a lahira ubangiji zai dawo da shi to in ya dawo da shi zai kare mai laifin ne mutakar mutum har ya bar wannan duniya gaban duniyar nan bai yi imani da Allah ba to kar kai tsammanin wai yanzu in an sake dawo da shi zai ce wai ya tuba zai kare kubawa ne dan adam ayi mantuwa ne da shi azaban ne dai kawai bake so ubangiji ya raba shi da azaba to wannan shine anan abin da ubangiji yake faɗa to yadda je da zabi shine abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa tana dan alaka da tambayar da aka muka amsa a farko Ibn Taymiyyah yana da wata magana da yake yi wanda wato muktaban maganan tasa shine wulakanci da ubangiji yake sa wuta ko azaba ta wulakanta wato duk wanda da ya shige ta iri biyu ne akwai mutlaqul ihana da kuma ihana mutlaqa mutlaqul ihana shine wato wulakanci da za a sa duk wanda ya shiga dai zai dai wulakanta zai zama ga wani wulakanci ko yaya ne to wanda shi ana iya yi masu wahiduna wanda suke suna da tauhidi suka shiga wutan jahannama ko yaya dai za a wulakantar da su a nuna musu su makaskanta ne su ma to in ba bayan wannan sai akwai alihana mutlaka cikakken wulakanci da za a gani shine wanda ababin kafirai kuma kafirai da mushrikai to galibi Ibn Taymiyyah yana fara cewa majmu'ul fatawa yake cewa in kaga qur'ani yayi magana cewa lil kafir azabun muhin to ana magana kan kafirai ne dan tsa in kaje ka duba ba al azabul azim ba ita al azabul muhin yace duka yace laysa fil qur'ani i'dadul azabil muhin illa fi haqqil kuffar a qur'ani duk inda ka ta an faɗa cewa azabun muhin to ana magana kan kafirai ne ya kawo misali ne dama yace wa atanna lil kafirin azaban muhina ka kafirai inna allaha adal lil kafirin azaban muhina ka kafirai ana abun aka ce wal kafirin azaban muhin ka kafirai yace a wancan ayan da wani lokaci zaka ga kamar ana magana hakan wahiduna walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika azabun muhin fa ulaika ashabun nar kun fi khalid kun a ba wannan aya
wata mabin amul amil salih
walladina kafaru bi ayatina sufa ba shine ba dai akwai inda dai aka yi magana cewa wato kamar an koro wato kamar wahidai sun karanta ayoyin ubangiji ya magana cewa to waɗannan fa ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba wato maulakanciya shi Ibn Taymiyyah yake cewa wannan al-azhar ana magana su ma kan kafirai dan gashi ubangiji ya fara maganar kafirai to haka idan ayoyi da zaka gani ubangiji ya ce man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wannan aya da nake san kawo wa lahu azabun muhin wato suna da azaba wato maulakanciya to a wannan kaga ubangiji yana cewa duk wanda wato ya saba ma Allah ya saba manzansa kuma ya ketare iyakan ubangiji zai shigar da shi wuta kuma ubangiji yake cewa suna da azaba maulakanciya Ibn Taymiyyah yake cewa to fa hadha wallahu alam fi man jahada الفرائض والسخف عليها والسخف بها انت وانا كذا الاظهر وانا آية ita ma ba ta fita daga ayoyin cewa ana magana kan kafirai ne ba ana magana kan wanda yake sa'a manzo Allah yake halatta sa'a manzo Allah ne wato kaga ni da zariya halatta sa'a manzo Allah kaga zama kafiri to wannan shine abin da ake magana yace amma in ka ka lura a qur'ani ana ba ka magana al'azabul azim ana magana qur'ani da kaje cikin ko hadisi ko wani abu ka hada abu ana magana qur'ani ne qur'ani a lokaci lafazin sa yana dan sabawa da hadisi a wasu wurare saboda manzo Allah shi wancan bayani yake yi shi kuma qur'ani wato shi wato kace kuma magana ubangiji ne shi da zaka ga wajen lafazin da waye ma akwai ijazi da sauransu yace ubangiji ka ga cewa ya lamasakum fi ma akthuru azabun azim وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما ita al'azab al'azim duk an ka ana magana kan wanda ya shiga aka ce za a mishi azaba mai girma amma ba a ce mishi mulakanciya ba saboda qur'ani usulun qur'ani kenan al'azab al'azim zai iya zama ana magana har ma wanda yake ma mutlaki shiga wuta zai to wannan shine abin da shi ana ibn taymiya yake magana wanda fa'ida ce wanda ba za ka same ta ba sai a wajen wanda suke da gewaye a wannan addini irin su ibn taymiya wanda suka shiga cikin su suka dinkaya ciki suka fahimce ta Allah ta'ala ya ce wa idza qila lakum idan aka ce musu aminu bima anzalallahu ku yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina za mu yi imani da abin da mu aka saukar mana ne Allah ta'ala anan yana ba da labarin wadannan da yahudawa na zamanin manzon Allah za a ce musu ku yi imani da abin da aka saukar mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da aka saukar masa shine littafin Allah da kuma hikima littafin Allah shine qur'ani wannan da kuma hadisi da aka saukar masa shi ma kamar yadda aka sani hadisi ai din shi kansa wato wahayi ne to idan aka ce ku imani da wato abinda aka saukar manzo Allah da kuma bayanin da manzo Allah yake yi sai su ce a mu ya ishe mu abinda aka saukar manzo a taura ya ishe mu abinda aka saukar manzo a taura to wannan kuma bai halatta ba ga koda wato annabawan su ne balle su mabiya koda annabawan su ne kadara annabi Musa ko annabi Dawuda ko annabi Sulaiman ko annabi Isa duk wannan su kowa zai iya yin da wannan annabin da zai wato halalci lokacin da aka aika manzo Allah abinda ubangiji yayi alƙawari shi shine imani wata rana Umar da Khattab yaje ya samu wata takarda a Taura ya samu magana ta yi kyau ta dace da Qur'ani sai yana kanta manzo Allah wai ko dai aibe shi manzo Allah sai ya cika ba da ya din ya ce ita sai manzo Allah ya dinga canza fuska shi Umar bai gane ba Abubakar da shine ya fahimci haka da yake Abubakar ko sai ya fi kowa sanin manzo Allah sai ce ba Umar take latka tawakin ce kai masu wani sun yi wabinka ka ji abin da ga Umar kai baka fahimci ba zan na ba jin dadin wannan abin da kake karantawa bane sai ce ina neman tsari da fushin Allah da fushin manzon Allah ji Umar sai yake cewa amma ji itukum bi haba ba anqiya yabna hadan al-khata ashe banzo muku da wannan sakon fara kalba ce wallahi law kana musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i ita wallahi da annabi Musa yana raye to ba zai wato wadatar da shi ba sai dai wato shi ma yazo bi ni a tauran sa yanzu aka a zo gana ga maka Qur'ani ka zo kana cewa bari mu je mu leka a taura wannan abinda ubangiji ya hana mu leka a taura akan sa shine mu leka a taura da sunan muna neman shiriya ba mu je muna neman kokofi ba ko wani abu ya zo na Qur'ani mu je mu ƙara neman bayanin a taura ka ƙara gaskata abinda ubangiji ya ga wannan ba abu ne bi amma mu je muna neman wata shari'a ko muna cewa yanzu in ka kanta Taura ɗaya ne in ka kanta Qur'ani ɗaya ne duk abu ɗaya ne ubangiji ɗaya ne saukar to wannan kaga bata ake son a kama mutane shi da abin sa Allah ta'ala ya faɗe wannan Allah ta'ala duk wani annabi da ya sau da ya aiko shi kamar yadda aya na suratul ali imran take gwada mana kowane annabi sai da aka tsaya aka yi alƙawari da shi wa idza qala Allahu mithaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين وأنا آية ما لم تفسيري قاطبة سنجي ما قالن تيوا ألا تعالى ينا بعد العبار تيوا يا دوكي الكورن أن نباواني لكم السكة ذا موكي ليس متعنا نسو تيوا ضد أمن نباكنا آيوي نقرآن نوانا لتافي دانيكي ستنسو كم مكو لكم هكما wato yanda za ku yi amfani da shari'ar wannan abuwa da na saukan muku to a hakan kuna cikin yin wannan aiki da littafi na ku sun maja akun rasulun musaddiqun lima ma'akum sai wani manzo Allah ta'ala nan ya ce wani manzo saboda girman sha'anin manzo Allah wani manzo mai girman sha'ani ya zo muku wanda ke gaskata abu da ke tare da ku la tu'minuna bihi wallahi sai kun imani da shi ku yi tsawana alƙawarin wallahi kun imani da shi wala tansurunahu kuma wallahi sai kun taimake shi Allah ta'ala wannan shi alƙawarin da yayi da su annabawa sai ce a karartun wa akhadtu ma'ala zalikum isri kun ji kun ba da gaskiya kun hakura kun yadda alƙawari kun dauki alƙawari kun lashi ko ban haka sai suka ce qalu aqarranna suka ce mun yadda Allah ta'ala yake cewa fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, to ku shaida ina tare da ku tare da masu shaida. Ubangiji ya shaida cewa duk abinda wato duk wani annabi da zai zo gabanin manzon Allah sai ya ga mutanansa cewa lallai akwai da annabi sunansa Ahmad ko sunansa Muhammad da zai zo, lallai ku imani da shi. To ubangiji wannan alƙawari ya dauka da annabawan nan, saboda haka duk wani wanda daga baya zai canza wannan alƙawari, to kaga abin da yake wadamawa shine ya kafirce abin da shi kansa annabin da yake da awan yana bi. Shi yasa ubangiji yake cewa kaman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun, duk wanda ya juya baya bayan wato wannan shaida ta zo masa, to waɗannan su ne fasikai. Wannan fasikanci na fita daga musulunci. Ubangiji da ya je can gaba zai ce wa manyan ta tsayar islami dina can gaba, ka wannan al-islamul khas inji malamai, ana magana saboda an yi magana kan musulunci da Allah ne a baya. To aka yi can gaba zai ce wa manyan ta tsayar islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda ya nemi wani addini da zai bida ko bayan addinin musuluncin da aka fi karɓar manzon Allah, to ubangiji ba zai karɓar masa ba, ubangiji ba zai karɓar masa ba. Wannan duk in ka duba kusan ayoyin baki daya za ka ga ana ta faɗan narkon azaba ne ubangiji yake ba su, yake faɗan cewa duk wanda wato bai imani da shi ba, bai bai da manzon Allah ba, to zai nan tashin kiyama wuta ne je. Manzon Allah yake cewa da rutse wanda rai nake hannunsa ba wani wanda zai ji labari na daga cikin Yahudawa ko Nasara ki imani da ni sai ya shiga wuta. Saboda wannan bai zama hujja a wajensu su ce wai yanzu mu kawai za mu imani da abin da aka sauka mana ba. Wannan shi ita kanta wannan magana ta su kafirci ce, kafirci ce ita kanta wannan magana. Shi yasa ubangiji a can gaba yake cewa wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahu al bayyinat wallahu la yahdi al qawm adh-dhalimin ulaika jazaohum anna alaihim la'nata allahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ubangiji ce wadannan duk Allah ta latsine musu, duk wanda ya canza wannan shaidan da ubangiji ya yi da annabawansa, to ubangiji ya riga ya latsine mushi, sai dai wanda ya tuba illal ladhi tabu wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim, sai wanda ya tuba kawai. Amma wanda ya mutu yana wannan yana a cikin halin kasancewa shi yana kafice ma wasaqan manzo Allah, to wannan ubangiji yana cewa lan taqbala tawbatuhu, ba zai karba ma tuban ba, tuban baki da ba zai karba ba. To kaga yanzu wannan abin da suke faɗa wannan nuni ne, ishara ce zuwa ga cewa wato suna rubutu ne a ruwa, ubangiji ba zai karbi wannan abin da suke da'awar cewa su ba su imani da kan abin da aka saukar musu a taura ba. Shi yasa a yanzu ba zai wato akwai Unitarians a yanzu wanda su sulhi da awan cewa su sun yarda annabi Isa bawan Allah ne, sai da bawan Allah ne kuma sun yarda abin da ya zo da shi shiriya ce kawai, ne kuma shine su ba su yarda su imani da Allah ba, to wannan ba zai wato wadatar da su ba. Wannan abin da suka zo da shi ita kanta wannan magana ta su kafirci ne. Ana kiran su wato wanda suke bangarorin basihiyya tauhidiyya, wanda su ƴan tauhidi ne, ƴan tauhidi ne tsantsa kafa ai kiran su da mahuna fasu ba, suna bauta ma Allah ya tsantsa, sai suna zuwa suna daukan wasu abubuwa haka wanda suke koyarwa annabi Isa, kamar yadda wasu daga cikin sabi'awa a yanzu kamar yadda na faɗa su ma ana samun su za su daukan koyarwa annabi Hashim ma. To duk waɗannan ubangiji ya riga ya musu kuɗin goro cewa mutakar bisu imani da manzo Allah ba, to za su shiga aljanna ba, ba za su shiga aljanna ba, kuma wata za su yi kuma wannan abu da suka zo da shi kafirci su kai. Allah ta'ala ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ba'ahu, ko kuma gabanin nan qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuru bima wara'ahu, suna kafirce abinda wato ya zama wato ya zo bayan wato at-taura. Wannan fadan Allah ta'ala wa yakfuruna bima wara'ahu, suna kafirce abinda yake kowa bayan at-taura din. Malamai sun mashi fasara duka kowanne ka dauka yayi, ana kiran shi wato ikhtilafu tanawwu wa ikhtilafu tabad, dan kowanne gaskiya ne kuma ya gaza ka akan shi. Masalan farko da malamai suke magana shine wato wa yakfuruna bima siwahu, suna kafirce abinda yake ba a alqur'anin ba, nan wara'ahu ai bima siwal qur'ani bima siwat tawrati, abinda yake kowa bayan at-taura. Wato kamar suka ce kamar fadin kare a magana in ka ce laisa wara'a hadal kalam shay'u ma'anahu laisa siwahu kalam, wato in ba wata magana in ba wannan maganar ba. To in ka ce wayatun bima wara'ahu, suna cewa babu wani imani zabi in ba imani da tauraron nan nabu ba. To wannan shine abinda shi su suke faɗa, kamar yadda wato Imamu Al-Farra da mutum malamin lugha da mutum malamin Qur'ani sai yake faɗa, da kuma su Muqatil, kuma wannan shi tabi'i da Qabari. Da yawa daga cikin magabata suka ce wa yakfuruna bima wara'ahu ay wa yakfuruna bima ba'dahu, suna kafirta da duk wani littafi da aka saukar wanda ba yake bayan a taura. An saukar da Injili suka ce ba su yarda ba, su Yahudawa kenan. Aka zama saukar da Qur'ani suka ce ba su yarda ba. To kaga wannan shi ne kafircin da suka yi, wanda wannan shi ne ta'abiyya da su Qatada da su Abu al-Aliya da su Rabi' ibn Anas al-Khudasani da su Az-Zajjaj, duka dai ma'anar zaka ga ba'ana suna komawa zuwa ga abu daya, cewa wato so suke ce sun takaitu da wato abin da aka saukar a Qur'ani, sun kafirce ma da kuma wani abin da aka saukar a taura, sun kafata kuma duk wani abin da aka saukar kuma bayan wannan a taura din ba za su imani da shi ba shine ubangiji Allah yake babu labari Allah ta'ala ya ce wa huwal haqu alhali shi wannan qur'ani da suke cewa a wato da suke cewa ba za su imani da shi ba ko abin da aka saukar kuma bayan a taura din kuma shi shine gaskiya saboda shi shine ba alimi guda ba qur'ani din da suke cewa su ba su imani da wani abin da za a saukar kuma bayan a taura da kuma shi qur'ani shine gaskiya domin shi ne yanzu ya zama ubangiji ya amintar da shi daga dukkan wani canji bai canza ba to amma kaga suna su kuma an canja shi da ubangiji ke ya tabbata nan qur'ani da alhaqu ya kaga nan ubangiji sai ya dauki daya daga cikin sunayensa ya ba ku qur'ani saboda abinda duk abinda kaga jingina wa ubangiji kaman ka jingina mu siffa ce magana qur'ani siffa ce ta magana magana ubangiji ce magana ubangiji kuma siffa ce ta aikin sa to kuma da abin da ke siffa ce ta ubangiji kuma daga ubangijin ya samu dan haka duk an ka ce ma ubangiji shi gaskiya ne to kuma ya halitta kuma shi ma magana sa ko siffa sa kace gaskiya ne aikin sa zalika bi annahu huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil saboda haka ubangiji sunan sa al-haqq kuma sunan duk aikin sa kuma al-haqq saboda anan ubangiji ya siffata qur'ani cewa shi huwal haqq shi al-hali wannan qur'ani da suke cewa sun kafirce masa da kuma shi shine gaskiya musaddiqan lima ma'ahum ay fi hal kaunihi musaddiqan lima ma'ahum min at-taurah a halin kasancewa shi wannan qur'ani yana wato gaskata abin da ke tare da sunan at-taurah wasu abubuwan da suka murkuɗe qur'ani ne ke zuwa yana nuna cewa wato abin da suka faɗa ba daidai suka faɗa ba a cikin bible din su ko old testament din su abin da kuma yake gaskiya qur'ani shi zo ya faɗa musu cewa wannan abin da kuka faɗa din gaskiya kuka faɗa shine huwal haqqu musaddiqan lima ba'ahu sai dai qur'ani kuma yana da ƙari akan wato at-taurah kasancewa shi ubangiji ya kiyaye shi daga wato tahrifi daga murkuɗe inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ubangiji ya riga yayi alƙawarin dukiya wannan littafi daga wato gurbacewa dan haka ba za ka taba samun qur'ani ya gurbace ba duk wanda yazo zai kangara zai kawo kangara qur'ani da fandara daga ubangiji ya kawo wasu mutane da su zama sun wato bayyana da wato mummunan aikin sa wannan ba yana nuna cewa dan gurgurgo shi ba hadisin wai ba kiyaye shi ba amma shi hadisi shi ma ubangiji ya sanya wanda ya san ya kiyaye shi ta hanyar ya sanya wasu mutane za su dinga ba da labari cewa kaza gaskiya ne kaza ba gaskiya ne ba kaza mutumin kirki ne kaza mutumin banza ne kaza hadisi ne ingantacce kaza ba hadisi ne ingantacce ba shi ma irin da yadda ka san cewa qur'anin shi ma dai ayyuwaya ce da wannan wato silsila din ubangiji ya kiyaye qur'anin kamar yadda kuma da wannan silsila din kuma ya kiyaye hadisai a qur'ani kuma daga cikin abinda ubangiji ya sanya qur'ani ya zama yana da ƙari na wato miza kan wato sauran da take bai shine ubangiji ya sanya shi muhaimin da alaihi wala ta lana ka anzala ilayka alkitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi muhaimin alaihi ubangiji yake cewa na mun saukar maka danzan littafi wanda ke gazgata abinda ya gabata shi da littafi kuma muhaimin alaihi muhaimin shine wato wanda zai zama wato mai sanya ido mai sheda ga wannan littafin da suka zo gabanin qur'ani shine wato muhaimin ya zama amiran wa shahidan alaihi wato ala taura ko bi afal alkutub almunazzala qabla alqur'ani sannan kuma hakiman alaihi bil iqrari wan nasakh shine ke yin hukunci ga wadannan da tafai ta abinda za a tabbatar a tabbatar abinda kuma za a shari a ce to wannan yanzu ba dusar hukunci yanzu a shari shi shine wato muhaimin shine hakiman alaihi musaddiqan alaihi kamar da malami suka faɗa wannan kuma wannan Allah ta'ala anan da yace wa huwal haqq musaddiqan lima ba'ahu yana nuni zuwa ga cewa wato duk abinda yake daga ubangiji ne to dan sai dai ka samu sashi da wato gaskata sashi ba za ka samu wato cin karo ba kaga anan ubangiji yace wa huwal haqq musaddiqan lima ba'ahu abinda yake tare da su din da yake wato na ubangiji ne idan wannan qur'ani shi ma na ubangiji sai suka zama sun ittifaki da juna kowanne yana gaskata kowanne musulmi musaddiqan lima ba'ahu shine malamai suke cewa to kaga anan yana nuna cewa duk kutubullahi ta'ala yasuqu ba'daha ba'da duk tafin da ubangiji ya saukar ba za ka samu suna wato kwaye wa juna baya ba sai da ka samu suna gargata juna sashi da gargata juna duk abin da zaka gani wanda yake wato a zahiri zaka ga yana ihamu ta'aru cin karo da juna to ka je ka duba wahayi ne guda biyu ba ta cin karo da juna sai dai ka je ka duba ka gani ko dai qur'anin ya zo ya share wannan hukuncin na farko to kaga annasku akai ubangiji kuma dama ya faɗa cewa akwai annasku ma'ana sahha min ayatin aw nusiha ubangiji ya faɗa cewa akwai annasku akwai sharewa share hukunci da yake yi ko kuma ya zama kai ne baka gane baka je wajen malamai za a ga maka wato yanda za a hada wannan wato abu da kake ganin kamar cin karo ne wannan kuma shi ma yana nuni zuwa ga cewa wato ita kanta sunna ba zai yi a samu sunna ta saba da qur'ani ba don suna fadan cewa yanzu ai wannan sunna ya sa wannan hadisi ya sa a Qur'ani da aka fara an karba hadisin ba wannan hadisi ne ahadi shi kuma wannan hadisi ne Qur'ani mutawatiri ne to duk wannan labari ne ba wani hadisi ingantacce inji malamai ba wani hadisi ingantacce da za a samu ya sa a Qur'ani ayan Qur'ani babu shi saboda me saboda dukkan su daga Allah ta'ala ne ba kuma ubangiji ya riga ya sanya wato sashi na karkata sashi wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu shi hadisin yana karkata Qur'ani shi Qur'ani yana karkata hadisi ba za ka samu hadisi yana karkata Qur'ani ba ko kuma Qur'ani yana karkata hadisi ba za ka samu wannan ba saboda shi kansa hadisin ai ubangiji ya faɗa cewa bima arakallah ubangiji zai zaka yi hukunci ne kai wannan manzo Allah da abin da ubangiji ya nuna maka shi kaga nuna masa yake yi yace kuma ba anzala ilaka dhikra litubayyana linasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun yace muka saukar maka da ambato Qur'ani sannan kuma kai saboda kai musu bayani ba bane bayani na zuciyarsa ba zai yi bayani da abin da aka saukar masa ne shi ma shi yasa wada hadisin ma'adi kare da su da sauransu manzo Allah yake cewa la'ini ujitu alqur'ana wa mithluhu ma'a an bani Qur'ani da kutankucin Qur'ani tare da shi saboda haka Qur'ani wahayi ne daga Allah ta'ala bayani ne manzo Allah yake gaya muku cewa ga abin da Allah ta'ala yake nufi idan manzo Allah bai yi bayanin abin da ubangiji yake nufi wato wa zai yi in yanzu ka ce kai yanzu bayanin da manzo Allah ya yi na Qur'ani kai baka yadda ba to dole za ka yadda wa za ka yadda kenan duk littafin da ka taba gani a duniya babu wani littafi da za ka gani face sai ka ga wasu disciples suna da littafin almajirai da littafin suna yin wani littafin sharhi suna yin bayani za ka gani ba balla wato in ka ci da su Socrates za ka gani nan da wasu manyan jigajigan almajirai su a rasu da su Plato da suke bayanin abubuwan da ya faɗa kan a farko za ka ga duk wani abu da za ka ga samu a duniya an faɗa na ga wani da suka zo bayan suna bayanin wannan filosofin abin da ya faɗa suna bayaninsa amma sai ka zo Qur'ani ka ce wai shi manzo Allah kawai haka gome ya dinga babu Qur'ani kawai ba ka Qur'ani ya tafi abinsa kawai kaman wani ɗan sako kenan ya zo ya ce duk gashi ya tafi abinsa wato bai bayani ba wannan babu wani abin da ya kai wato wannan wato basira shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya zo yana ma inkarin wato sunna baki daya to yayi to ga baki daya ce shi bai da sunna ba baki daya to wannan ya fata musulunci jumaita wata tafsira yace shi bai da sunna baki daya ba to wannan ya fata musulunci saboda ubangiji cewa yayi wato kai musu hukunci ba araka Allah da abinda ubangiji ya nuna maka ubangiji ya nuna maka kuma ga yanda za a yi hukunci kai kace baka yadda ba to kake gidi ubangiji cewa yayi wato litubayyana linasi ma nuzila ilayhim saboda kai musu bayani kaga anan malamai suke fitar da abu guda biyu akwai almubayyan shi wanda ake bayanin sadaf ne kenan Qur'ani shi Qur'ani shi ake masari akwai almubayyin shi ne yin bayani shi wayan da yin bayani shi manzo Allah ne da ne yake yin bayani da maganarsa da aikinsa da kuma hanya ce to haka yayi daidai wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya ba ku umarni to yanzu kace wai duk baka da kai da mubayyin baka da mubayyin ba mubayyin shi wanda yazo a dunkule a Qur'ani shi Qur'ani da yazo a dunkule yake bukatar bayani sallah azumi zakka duk a dunkule yazo mana yana bukatar mai bayani kai kace kai da shi ne ba kai baka da to kaga yanzu so kake kace kai ka kama kai ma annabi ne kai ma kai ba yanzu kana annabi yanzu kini kenan wato kai ma kana son kace ga yanda zaka yi sallah ba eh yanda manzo Allah ya koyar ba to kada abin ya zama kamar ba hauka da rashin hankali ba shi ta malamai suke cewa duk wanda ya ce bai da sunna ba baki daya jimrata wata tafsilan baki dayansa to ka'ida wanda in a da wata musulunci ne wannan yusu tabu ne kawai za a zo a gaya mashi ne a ce to kai zai ka tuba a baka yan kwanaki uku haka a kafa maka hujja a ce to gaskiya kai an zaka zo shi kafirci ne ko dai ka tuba shi kenan in baka tuba kuma za a kashe kala a kashe kafirin mutar da wannan shine ka'ida musulunci duk a wajen malamai wanda ya ce bai da sunna ba in kuma bai sani ba to dama kuma ubangiji cewa ya da undira ku bihi wan balaga sai wato hujja ta je ba sai an yi wato iqamatul hujja sai an tsaye mishi da hujja in aka tsaye mishi da hujja yayi doki aka ka shi ya gani da ida ba to shi ma wannan za a kashe shi ne kashewa kuma kafirin mutar da wannan abin da malamai ke faɗa kenan za ka abin ba yana da sauki ne ba kawai wani mutum ya zo ce shi bai da sunna ba kawai ya shaka da kai da shoka ya ce bai da sunna ba haka kuma amma wannan yana da bambanci akan wani wanda zai zo ce shi yanzu wani hadisi ɗaya ɗaya haka bai dan yadda shi ba a dunkule ya jira sunna din amma sai akai wani za a zama wani hadisi shi gaskiya wannan hadisin shi bai jira shi ba me ye dalili saboda shi gaskiya ya fara da Qur'ani shi alatansa to yanzu kaga wannan yana da wahami wahami ne ya fada sai a masa bayani a gyara in ya zama yana dogewa bayan an masa bayanin yace shi kawai a'a shi ba wani malamin sa ne ya ga ya kuma shi ya ga ya da shi yanzu bai yadda ba kamar irin hadisai da muke kawo wa da su Anas bin Malik da wato Abu Huraira wanda yake ba da magana kan basiri barko ma na duk wani wanda ya rasu gabanin aiko manzo Allah alhadi kuma yana shirka aka ce ga mu kuma sai tuni ce bai da shi ba to yanzu wannan abin da yazo da shi bid'a yazo shi wannan shi kansa kasu kuma dan bid'a ne in ya zama wannan abin ya rike haka kuma wato ita kanta wannan bawwama ta zo a kafirci in yazo zai dauki wani hadisi mai hadisi shi bai da hadisin ba ba wai wani hujja ce ta ilimi ba yace bai da ba a kawai bai masa bane yanzu cewa kawai shi yanzu bai jadi bai daidai da wato san zuciyarsa ne ba to wannan shi kansa wannan bid'a yazo da ita saboda ba a tunkuda hadisi da san zuciyarka kawai kai baka gane ba kawai dan haka baki da ba a sai dai ka ce kai yanzu kai baka gane ba a baka bayani amma misali da zaka ce hadisin wato ta hanyar wato a ilmance ne ka zo kai bi ka ce kai ka ga kamar hadisin akwai matsala tare da shi illa qadiha ka faɗa ka ce kai hadisin ba ingantacce ne wurin ka ba wani kuma yace shi ya tabbata hadisin a wajensa to wannan ka ga magana ce ta ilimi ba za a kafa maka hujja da abin da kai baka gane ba za a ga misali hadisin idan ta sama sha'ban za ta sumu babu ahmad da yawa daga cikin magabata suna cewa ba za su amfani da hadisin ba saboda akwai ɗan illa da suke faɗa a cewa idan hadisi idan wato sha'ban ya yi kai rabi kanku azumi wasu daga cikin malamai da yawa ba sa amfani da wannan hadisin wasu daga cikin malamai kuma sun yi amfani da hadisin daga baya kamar hadisin basmala a sallah saboda galibi wanda suka rubuta hadisin shuyukh ne ba wai amsatu ne manya ba da haka wani za ka samu wani wasu daga cikin malamai wani ya tabbatar wani bai tabbatar ba kamar hadisin wannan hadisin la tasumu yawmas sabt illa fima ftirida alaykum fa illam yajid ahadukum ila liha'in nabatin aw ud shajarin falyamdukhu wasu daga cikin malamai kamar su mali yace haza kadhibun bashi saboda yana ganin hadisin bai tabbata ba a wajensa wannan kaga ilimi ne hanya ce ta ilimi ba wai far ba ba kai wani wato kawai abin bai maka ba kawai kace kai ba kai da ba kamar yadda jahilai ke a yanzu a wannan hanya ce ta ilimi ake ganin cewa ake ganin a shi kana ganin kamar hadisin wada kamar bai hadace da kyau ba ko kuma kaza ko kaza ko kaza wanda abu ne na ilimi wani ana iya karba to wannan ba shi ake magana ba wannan ba abin da cutar da shi amma wai hadisi ga dariya gado kowa ya gane yanzu kamar hadisi na malam malubin ya ce din malama hadisi sun yi ijma'i kan cewa hadisi ne ingantacce duk da mafaridul akhbar ne hadisai ne da hadisi ne aka rubuto ta hanyar daya umar dai shi kadai ne aka kiyaye ba wai shi kadai ya ji ba shi kadai ne aka kiyaye ya koyar da wannan hadisin kuma wasu almajiran sun kiyaye a alqama ya ji daga wajensa a alqama shi kuma bayan ya ji at-taymi ya haddace at-taymi shi kuma bayan ya faɗa shi kuma ya haifi sayyid al-ansari ya haddace daga nan kuma mutane wurin daruwa suka ji hadisin daga wajensa to kaga yanzu wannan hay malama hadisi ijma'i suka wajen tabbatar da wannan hadisin wannan ba ka da dama yanzu kawai ka ce kai ka yi da wannan hadisin ba kawai saboda ra'ayinka kawai kai ne maka ba eh wannan to mutum ya dab in yalmar ga haka yake gagayi to ko da mu yanzu mun iya saka masa kawalatar ba to fa ubangiji in ya gane cewa kifadi kawai yake yi ba zai ansa bane to ba abin dalilin da zai sanya an aji lahira ubangiji zai sa mishi kawalatar ba da kansa saboda shi ubangiji ya san ha'iratul a'yun ya san wato wani mai ha'inci ya san cewa wannan kifadi ne kawai yake yi sadaka almuhim dai anan gaskiya guda biyu da suka fito daga wato source daya wato matsotsuwa daya ba za su taɓa samun saɓani ba ba ka taɓa samun wato wahayi sun samu saɓani ba za a samu haka ba wato imam malik yana cewa da irin wannan nususun malamai suke cewa to kaga nan ko saɓani aka yi tsakanin malami da malami to za ka zuwa ka zo ka ce wai kai yanzu kowane kai ya yi daidai malik ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza in ka yi na malik ya yi daidai in ka yi na abu hanifa ya yi daidai a ina ka faɗa ka za ka halakar da mu ne wani ya ce tashi wani ya ce zauna wani ya ce akwai sallah wani ya ce babu sallah kuma ku ce wai in yi ya yi daidai in ba a yi wancan kayan wancan ya yi daidai na yi gaba ya yi daidai in ga ana maganar kowane kai ya yi daidai to shi ne ana maganar ikhtilafu tanawwu'a kida saɓani na wato wajen kawai salon harshe ne aka faɗa yanzu za ka bar wannan wa yakfuru bima wara'ahu wani ce bima siwahu wani ce bima ba'dahu wani ce da abinda yake kuwa bayan qur'ani wato abinda yake ba qur'ani ba wani ce da abinda yazo bayan abinda yake ba taura ba wani ce a abin da zo bayan a taura wannan me bambanci ina kuma zo ga bude ne wannan shine wato ikhtilafu tanawwu amma ikhtilafu tabat ya ce tashi shi ya kai shi wani ya ce zauna ya ce akwai sallah wani ya ce babu sallah wani ya ce da ba za'a yi wani ya ce habu za'a yi kuma ka ce wani ɗaya suke malik ya ce a ba zai yi wannan halaka ce kuma ai shine wanda aka tabe malik cewa aka ba ya kullu nas yanzu ka kamar yadda mutanen da ke faɗa ne cewa idan aka saɓani wani gaskiya tana iya zama tana da wato ta zama ta yi ta'adadi ta zama gaskiya ne a can gaskiya ne a nan gaskiya ne a nan ya ci kai rabu da su qawlani mukhtalifani wa yaqulani sawaban jami'an ma al-haqq wa sawabu illa wahid malik yace magana guda biyu suke shaitan juna ce duk gaskiya ne a gaskiya ɗaya ne kawai ka je gaskiya ɗaya ne abincika zaka aka saɓani tsakanin malamai ba cewa za a yi wai to in an yi daidai ne in ba a yi daidai in ka yi kaza daidai ne in ka yi kaza ma daidai ne ina aka faɗa ka sai dai ka yi magana cewa in ka yi wancan to ba babu zunubi amma dai ba shi ne abu na ba amma wancan musahabi ne shi ne qur'ani ya zo a kai shi ne sunna ta zo a kai to haka wannan daban amma an kai kaza misali wanda a ce wanda ya tattali sala'a in kai daidai ne in baka yi to wannan shi wasu daga cikin malamai da yake akwai sabani wasu na cewa wato wani lokaci yayi ne wani lokaci ko bai yi ba saboda in kai kana yi ko yaushe wani lokaci ko daya bi aka samu baka yi ba to wannan ma ita ba kanta sunna ne a wajen wasu daga cikin malamai wasu ka ce wannan sunna ce mutlaka amma in ba irin waɗannan sunnoni ba a samu wani abin da zai zama wato kai tsaye wa Allah ya raba gadama kuma ka zo ka ce wai ga maganin wani wanda ba shi ba to dai ka ce shi da shi ya zama annabi kuma wanda kuma wannan ba shi ne abin da ake cewa ba daidai ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka wato anan Qur'ani wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ba'ahu alhali shi wannan Qur'ani shi gaske ne kuma a halin nan cewa shi yana galakata abin da ke tare da su na Taurat kuma ma idan daga sai abin da suke faɗa cewa su sun yi imani da abin da Ubangiji ya saukar musu wani ka ce musu فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين to me yasan ya kuma ake samu in kuke kun imani da taura ake samu kuke kashe annabawa gabanin nan inda kace ku daga sai abinda kuke fada ku mumunai ne wannan akwai wannan fadan Allah ta'ala falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin anan taqtuluna fi'il mudari fi'il mudari a larabci wato shine wanda kake cikin a yanzu ko kuma lokacin da zai zo nan gaba in ka ce ashrabul ma ina shan ruwa ko zan sha ruwa abinda ka faɗa kenan ko dai yanzu ko kuma nan gaba to anan ka je wani zai kuma falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke kashewa kuke kashe annabawan Allah kuma yace bin qawlu abaya kaga abaya suke kashewa kenan ba yanzu ba to wannan kaga akwai iskari kaman ka ce ne ina dukan ka gobe a to kaga ko kuma ana abdibuka wato ina dukan ka jiya afwan ina dukan ana abdibuka amsi ina dukan ka jiya kaga akwai waraki ko to wannan qur'ani kaga ba zai mutu mai qur'ani waraki ba to amma wannan me yake nufi to wannan shine sai a je wajen malamin larabci sai a ga me ya suka fasara nan kaga cewa da ubangiji min qablu wannan ayi haka kai na ce take nuna maka cewa ana magana wani aiki da suka yi a baya to wannan takharijin menene malamai menene Allah ta'ala ya sanya ya kawo taqtuluna alam akwai madhaba guda biyu mutanen basar da mutanen kufa duka wannan manyan malamai ne na hawo maganan farko da suka yi cewa wato eh dama wani lokaci ana iya samu in an samu qarina musamman ay tanzilin fi'l madhi manzilal istiqbal manzilal mudari ko wani lokaci kuma ay tanzilin fi'l mudari manzilal madhi ubangiji ne ce ata amrullahi yazo ne yace lamarin ubangiji ya riga yazo amma yazo din ai riga yazo ba nan gaba ne zai zo amma yace ata ya ba riga yazo to kaga wannan ai kaga an wato fi'l mudari ne akai tanzilin sa manzila fi'l madhi ne nuzila manzila al-mudari wannan shine abin da su suke faɗa Allah ta'ala ya suka ce ya ce wa tabu'u ma tatul shayatin wato suka ce kaga wai suka bibici abin da wato shedanu suke wato bi suke bibiya akan Sulaiman suke bibiya ko suka bibiya abin da suka bibiya a baya sai daga sun bibiya suka ce nan ma tatul ma'anahu ay ma taratul shayatin abin da suke faɗa kenan suka ce irin sa kuma akwai irin sa da yawa a larabci wani lokaci a zo fi'il mudari a bai shi zama fi'il madhi ko fi'il madhi ya zo zama fi'il mudari amma akwai kalima da yana maka haka suna kafa suna ka istishhari da maganan wannan babban mawakin na larabawa a Abdurrahman ibn al-Hakim yake cewa wa inni la'atikum min shukri ma madha min al-urfi wastijab ma kana fi ghadi yace ni wato zan zo muku da abin da kuka yi min da alkhairi kuka mun a baya na alkhairi ji zan zo nuna muku cewa na gode kuma ni ma wato in ba da tukuici saboda wastijab ma kana fi ghadi saboda ni ma wannan wato nan gaba idan wato na halaku kuma ku sakan kamun abin da muku a yanzu shine wastijab ma kana fi ghadi amma sai ce bai ce ma ya kuni fi ghadi ba sai ce ma ka halu abin da ya zama a gobe abin da ya zama kuma a gobe abin da yake magana shine ma ya kuni fi ghadi to wannan shine abin da yake magana saka kaga shi ana fadan haka al-fadaya shi ma ne ya daga cikin wato mawaka a kangararru amma dai a lokacin musulunci aka yi shi amma ya daga cikin kangararru fadaya shine yake cewa shahida al-fadaya'atu yawma yalqa rabbahu anna al-walida haqq bil-ubri yace to fadaya ya riga ya sheda cewa ya riga ya bada sheda yana rantsuwa lokacin shedan da in ya halaka ubangiji sa zai faɗa wannan shedan cewa lallai al-walid ibn uqba da ake zage shi ya sha giya to mu sha ba amma kana ce shahida abinda yake magana ya sha giya sheda yana shedawa yanzu ba wai ya riga ya sheda ba a yanzu yana shedawa dole ana iya yi inji malamai mutanen ba su kace annaka ga falima taqtuluna anbiya Allah ay falima qataltum anbiya Allah min qabl me yasa a baya take ku kashe annabawa to wannan shine abinda ubangiji yake magana mutanen kuma suka ce suka yi bayani wanda ya ba wannan kyau suka ce a nan aita aiki ubangiji yake musu ai wato yana kawara musu harshe ne abinda suka sance a baya suka cike aikatawa amma me yasa ya kawo fi'il mudari saboda ya nuna musu har yanzu idan wani dalilin ya karama mutuwa za ku aikata saboda haka anan sai ku takaddin kuntum anan saboda dilala al ila anna sifa la zalat mawjuda fihim law takarrara sababuhu in an samu wato ne dalilin sa ya mabaitu to shi ma wannan zai mabaitu eh suka kafa hujja da fadin Allah ta fadin wato mawaki idan tasabna lam tadni la imatun wa lam tajidi min an tuqri abudda ina cewa wato idan ana son wato a fadin nasabata to zaka same ni lam tadni la imatun ni ba mara mutunci ci ta haife ni ba kaga da zajin wani ke da shi waka larabawa ke lam tadni ai wato ni ma wala tadni wato la imatun shi lam tadni amma ya kawo fi'il mudari duk wannan isa shahi da wannan wakan akwai abin nan saboda lam kaga da ba lam ta shiga fi'il mudari ta ga shi fi'il fi'il madhi ne amma dai almuhim dai mun san ka waka wato kila dai yana inda waka yake idan ta sabna ma talidni ko ma talidni la imatun wato kila shine abin da yake akwai almuhim dai wato anan fadan Allah ta'ala falima taqtuluna anbiya Allah min qablu abin da yake da kariri shine falima kuntum taqtuluna me yasa kuka kasance a baya kuke ya kashe annabawa an ce kuke kashewa saboda har yanzu da zai maimaita kuma wannan mutanen naku wato da kuke daki rayuwa da ku da zaman manzo Allah za ku aikata haka din kuma sai mu aikata manzo Allah ya je na neman wato su ba su yi alƙawari cewa wato duk abin da ya same ni manzo Allah goyi samu Yahuda za su tarayya wajen a ga wato an magance abu to wani ya je ya yi kisa na wato kuskure za a biya diya manzo Allah ya je wajen su ba su ba da nasa kasan da diya za a biya sai suka fara tare da kawai za su shawo mishi wasu wani injin duka kawai su kashe shi a haka Allah ta'ala ya masa wahayi cewa to gashi nan gashi abin da suka shirya ba zan bi musu magana ba kawai tashi fita abin sa shi kenan kawai sun kada alƙawari ya dawo da runduna kuma aka yanke su kaga shi sun aka taka balle mu taqtuluna anbiya Allah min qabl da san ku wato kakanni ku sun aikata kuma a yanzu kuma a shirye kuke in ku samu dama ku aikata a shirye kuke ko banda wannan ba san ba shi guba ba ai san ba shi guba balle da tashi rasuwa ma ba ya ce ya ji wannan wato alaman wannan guban ba ashe kaga manzo Allah shi kanshi da tashi mutuwa shahidi ma ya mutu sun kashe shi kuma haka amma dai ubangiji bai ga dama kuma sun zama sun wato gaba da da'awar sa ba to wannan shine wato abinda ubangiji ne yake magana falima taqtuluna anbiya Allah min qabl me yasa a can baya kuka sace kuna kashe annabawa gaba nan a sauko muku da wannan qur'ani saboda ko yanzu ba wannan cewa da kuke ba za ku imani da qur'ani ba to wannan tsaban kifai ne ko tsaban kafirci ne Allah ta'ala ya ce ba da cewa ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون حقيقه النبي موسى يا زوكو da wato bayanannin ayoyi da suke nuna gaskiyan annabtakansa ثم اتخذتم العجل من بعده sai ga kuma kun ji kuma kuna da kuna bautan dan baraki bayan ya kyale ku ya bar ku je yi mulajaki da ubangiji wa antum zalimun kuna ba azzalimi a wannan lokaci Allah ta'ala ne ولقد جاءكم موسى بالبينات annabi موسى ya zuku da wato bayanannin ayoyi wannan kamar yadda muka fada a baya ayoyin da ubangiji yake ba annabawa ilimi ne akwai al-ayatul hissiyya i'jaziyya ayoyi wanda suke na gani ne na ido ubangiji yake jefa kalubale in kun isa ku zo da wani abu makamancin wannan manzo Allah ubangiji ya bashi qur'ani nan gashi muna gani a baya wannan aya ce ba ta rubuta a gani da ido magana ubangiji ne dai amma dai wato gashi aya muna karantawa an kuma jefa kalubale in an isa a zo da shi ba wai ba wanda suka taba da'awa cewa za su da Qur'ani akwai da yawa da suka yi da'awa ko musai ne mutul kallahu ayyayi wannan da'awa to ba ma wanda ba a cikin da musulunci akwai da da'awa cewa ba zai zo da Qur'ani in kana duba cikin tarjuma da alkindi a cikin sayar alami dubala saboda fadarai ne shi mutum banza kawai sai ya ce wai shi zai zo da Qur'ani shi ma irin wannan Qur'ani ne abin da manzo Allah yake zuwa da shi ba wani abu ne wanda yake wai ya gagar kowa ba zai iya zuwa da shi tunda shi zai zo da Qur'ani daga nan ubangiji kuma ya shukurkuta al'amarin sa duk da ubangiji ya yi shi da zarangwana kwarai daga sashi alkindi alkindi wato shiya daga cikin wato ali muslim philosophers ake faɗa amma kaga saboda fadaran da suka zo da shi aka ba shi annabi su dama amma an kana ba wani ibn sina su al-farabi sai an babu dama ne su ai ya ta kun da suke kinsawa a cikin addini ma da yawa kusan ma su ba su imani da manzo Allah yadda muka imani da shi ba Allah ta'ala ya kyauta to wannan shi ayatul hissiyya ijaziyya ubangiji yakan ba annabawa wasu abubuwa wanda suke nuna gaskiyan annabtakansu wanda kuma zai jefa kalubale in wani ya isa zo da shi ba wanda zai zuwa da irin wannan ayoyin annabawa sai shi ma in ya zama annabi to shi annabi Musa ubangiji a nan da yake magana cewa ya bashi ayoyi bayanannu ya bashi wato sanda ya bashi sanda, sanda wanda yake ba wai wani dabo yake yi ba kawai da ya jefa sai ta zama cijiya, kuma da ya rikita dawo sandanta da yake labarin yana da hannun kumfa ya hunne yana hannun Ubangiji, haka ba sai yayi wani dabo ba, ya kuma bashi wasu abubuwa da suka masa kangara a wannan lokaci, ya sanya musu wato su tufana da wato kummal da zafadi da sauransu, kamar yadda Ubangiji ya faɗa sura al-A'rafi fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummal wal zafadi wal dama ayati mufassalat. Ubangiji yake faɗa cewa bayan an kawo musu ayoyi da dama suka ki yadda suka imani, to Ubangiji sai ya kawo musu tufana, wannan tufana malamai suna cewa sai ya kawo musu wato kamar ambaliyar ruwa saboda wasu imani, amma suka ki imani. Ubangiji kuma bayan na kuma kawo musu aljarad fari ko ina ba inda za a masaka tsinke, ya kawo musu kuma alkumman kwarfata ko ina hajjinan sarki ba wato babba ba karami, ya kawo musu azzafadi kwaɗi a ko ina su ba, ya kawo musu addam ba da suka ce koriyar ruwan ne aka juya shi aka jirkice shi ya zama shi ma jini, suna ganin shi wato ya ja jirkice baki ɗaya, ko kuma daga baya banda ma wannan ruwan ma Ubangiji ya jarce su da haɓo a wannan lokaci, wanda kowanne malamai sun faɗi haka. Ubangiji ce wannan duk ayoyi ne da suke nuna gaskiyan annabtakan annabin Musa su yi imani da shi, amma fastakbaru wa kanu qawman mujrimin, suka yi ma annabi Musa girman kai, sun kalama dama ko sun zama masu laifi masu jarima ne, su masu laifi ne kwarai da gaske. Allah ta'ala yake bada labari cewa lamma waqa alaihim rijis qalu ya Musa du ila rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijla lanu'mina laka wala nursilanna ba'aka bani isra'il. Allah ta'ala yake bada labarin cewa suka ce ma annabi Musa, to yanzu kaje ka roka mana Allah ta'ala nan, kaje ka roka mana shi alƙawarin da ya maka, la in kashafta anna ar-rijis, idan wato ka yaye mana wannan azaba da muke fama da shi, to za mu sallama maka lanu'mina laka, ba su ce lanu'mina duka ba, al-imanu lahu suka ce, wato za mu yadda abinda ka faɗan nan dai haka yake, za mu musulunta, wannan shine al-imanu lahu. Ba sun ma kiyar da su ma faɗi cewa lanu'mina duka, da sun faɗa lanu'mina duka to da zama ana magana haƙiƙa ce zan tsa, amma da suka ce lanu'mina laka nan akwai idmarin ma'anar iqrari, kawai su ne za mu sallama maka, kuma wato mu tabbatar da abinda ka faɗa cewa gaskiya ka faɗa, cewa lallai Allah ta'ala ne ya aiko ka, wannan shine abinda Ubangiji ya sanya ya faɗa lafazin laka a wurin nan. Wato ka ga dama can ba wai wajahalu biha wasaqata anfusuhum dhulma wa ulwa, sun fahimta ba ka ba su imani ba. Allah ta'ala yake sai ki cewa lallai sunna baka ma'aka bani isra'il, ka ga dama daga cikin kuma mission din shi, wato abinda Ubangiji ya ba shi ne ya dauki bani isra'ila ya je su wannan a promised land din, to sai suka ce ko za su ba shi wato wannan mutane ya tafi da su, amma ba su imani ba. Ubangiji ya yaye musu, amma da ya yaye musu shikenan sai suka fai za su yanku, to sai ga su suna karyar alƙawarin Ubangiji, sai Ubangiji ya dauki wato fansa akan su, fanta kamna minhum ba zarafnahum fil yami da annahum kadabu bi ayatina wa kanu an hazratin, lokaci ya zo. Allah ta'ala yake faɗa cewa wato bayan ya cire musu wannan azaba, sai ga su suna wato karya alƙawarin da suka yi ma annabi Musa, sun ce za su yi imani da shi, ba su yi imani da shi ba, sun ce za su wato bayar da bani Isra'ila a tafi da su salin alin ko ba su bayar ba. Ubangiji kuma baya barin kawai haka nan, wato ya alƙawari da ku rimi za ku yi abu, kuma ku zo ku ƙaryata wannan alƙawarin, kuma Ubangiji ya ɗaukan fansa, ko ba daɗe ko ba jima sai ya ɗau fansa, ko ba a wannan al'umma a yanzu za ka gani zaka ga wato Ubangiji ya yi alƙawarin cewa lallai zai taimaki mumunai. To kai kai malamin wai yanzu kawai kaga wasu arna sun zo sun sallalo mumunai baki da arafa za a yi in shekara kaza 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 kaza, kai malamin wai Ubangiji zai taimake mu ba. Ubangiji baya haka, wannan baya yana cikin sunan Allah ta'ala al-mu'amaliyah, ya yi maka alƙawari shi da kansa, ba wai wanda ya masa tilasta ba, shi da kansa ya wajabta ma kansa, wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wato wajibi ne akan mu mu taimake mu'minai. To Ubangiji ba zai bar wannan abin kawai siddan ba, ba zai bari kawai wasu mutane haka kawai sun zo kawai suna ta yi ma musulunci makirci, wasu kawai ka ce wani taimake musulmai wani taimake mu'minai ba, wannan ko kada dai gaggawa ana iya zama don ka taimake masu imanin ba yanzu ne ba, kila ma sai mun shuri, amma da lallai wani taimakon zai zo. Ga wanda ya san tarihin musulunci ya san akwai irin wannan tarihin da yawa, kusan shekara ɗaruruwa aka yi lokacin dalar bagadaza da ta sauka, a kusan ɗaruruwa aka yi ana neman wanda zai ƙara ɗaukan wato gabarin addinin musulunci, malamai ne musu kasa abuya ba suka ci gaba da yin malanta tun kani na shida tun kani na biyar amma ka aka yi shekara ɗin ruwa amma daga baya ubangiji ya zo ya ƙara kawo musulunci musulunci ci gaba da yin wato zaba shi ce jagoranci to dudu kamar yadda muke yawan haƙuƙutan mai ɗan uwa musulmai abinda ake fama za ga wani ya ci ya cire rai shi ya shi za a yi wanda ma kici ya masa yawa to dudu wannan ma kici ake musulunci ba in ka hada ba tsananin shi za a yi da musu bai ba kai ba in wa da musulunci ba kidai saukai ya zaba yawar wasu irin yadda muke gani a yanzu bai kashi ka dani ba da wannan kudu da kuke gani ana ta wato filistin da aka sauro su dake hannun kafirai ko shi ka dani bai kai ba naje 70 ne ko 70 ne ko naje 70 ne to kaga shi ka 70 me aka yi me aka da maza ana yi komai ba hakuri za a yi kuma akwai lokacin da kuma wato aka sami lokacin da wato kudutsin suka taba kwacewa a ru'arin shekaru su Salahuddin Ayyubi suka zo suka yi wato gobara maya aka wato shi bayan nan kuma daga baya kuma abubuwa suka rikici cewa don haka abubuwa ne ubangiji yakan sanya daba wato al-ayyam ne dawi da habidan nasi ubangiji al-yawm wato yau gare ka ne gobe ga sauran abokan habayyanka amma dai daga baya wal aqibatul muttaqin karshen lamari yana wajen masu takawa to ubangiji kuma ba zai sabo da alƙawarin ba dan lai don lokaci ubangiji zai zo ya dawo da al'umma ta dawo hacin hayyacinta ta dawo cikin wato dawo zuwa koyon littafinta ta dawo zuwa gargata annabinta ta kuma dawo zuwa ga wato tattali da ubangiji ce sai tattali ubangiji mazala yana cewa wato karfi shine wato iya jifa mu duk ba ma jifa mu ba kai miza din da duk ba ma iya jifawa mun zauna sai dai mu ci mu sha mu kwanta to kaga duk wannan yana nuna an wa mu daga sakacin mu ne in mun gyara ubangiji zai gyara mana muna sa ran insha Allah ta'ala ubangiji zai kawo wannan gyaran kuma in a lokacin mu ne ubangiji ya kawo muka gintse muka ji dadi to kaga wannan fadi hawa da imama mun gode ma ubangiji in kuma ba mu ne ba insha Allah kuna cikin kabari ubangiji zai gaya mana cewa gashi nan abinda muka yi muku alƙawari a baya cewa za mu kaskatar da kafirai gashi mun kaskatar da kafiran ba kwana to ubangiji zai kawo wannan kuma banda wannan ba ai akwai lokacin da ubangiji mahdi ya zo ne annabi Isa ya zo ai bai zo ba to kuma wannan jirin jahan ai yana nan zai zo ko to zai zo abubuwa da yawa za su zo karmi gaggawa a ce wai ina daga nacin amali wannan duk wanda ya san wato sunna ta ubangiji da yake wato wazarta a ban kasa wanda ya san wato ba haka ubangiji ke mu'amala da wato mutane ba akwai lokacin da yake ba kafirai ko makiya dama su dan dama daga nan kuma in ya hadasu ya hadasu ya hadasu shikenan hatta idan a sanahu lam yuflitu Allah ta'ala ya hadasu waje guda ya halakar musu waje guda saboda idan sun shi ya musu wani rami wanda sun shiga ba za su fito ba Allah ta'ala tabbatar da addinin sa Allah ta'ala tabbatar da daga mukan addini Allah ta'ala ya kawo mana lokaci da musulunci zai ƙara wato maimaita tarihin sa ne zai mai tarihin sa din mai dabbiyaranci bai cewa shi yana wato sai ya ga bayan musulunci sai an daina cewa wato Allah cewa Allahu akbar insha Allah sai dai mu ga bayan shi insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.